أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غوديا تاتبتا غا الله مي غيرما دبوا يا دي قدرتا من حدوا ا wannan safiya ta lahadi a yau muna 8 ga wata na 4 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda ya dace wa 14 watan 11 miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala kamar yadda aka saba daga nan cikin gidan radio al-huda ci gaba game da abin da ya shahi littafin Sheikh Malami Muhammad Jamilu Zaino game da abin da ya shahi yaya ake tarbiyantar da yara irin hanyoyi da ya kamata da salo da ya kamata a doka wajen tarbiyantar da yara da izinin Allah wannan zai zamanto zama na 10 imana darasi na 10 daga cikin darussan da suke bayyana mana irin yanda ya kamata mu yi kokari mu baiwa yaran mu tarbiya sanan kuma mu nace da addu'a akan ubangiji subhanahu wata'ala ya shirye da su gaba ta karshe da aka tsaya akai ita ce gabar da take magana akan halaye da ladubba ya zamanto diyanka mazan su da matan su an karantar da su an dora su saman halaye da dabi'u wanda suke masu kyawu ne a karantar da su bangarori daban-daban a cikin yau da goben rayuwa a daga cikin ababen da malam ya ambata mana a wancan sati a cikin gabar wannan akwai karantar da yaro ko kuma koya mishi yanda ake istiqbalu duyuf yanda ake tarban baki wannan kusa ita ce gaba wanda aka tsaya a kanta matashiyar karatu a yau shine karantar da yaro gurzantaka ya zamanto gurzu kar ya zamanto rago wanda wannan kuma za a karantar da shi ta hanyoyi kamar haka karantar da shi sirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bi mana yanda manzo Allah yake da jarumta yanda su abubakar siddiq suke da jarumta su umar su uthman su ali su muawiya Allah kare da a gare su gaba daya yanda suka kai suka kawo suka baza kokarin su akan cewa ya za a yi su ka gudun musu a cikin addinin musulunci to iya da kyau tarihin waɗannan magabata a cikin littattafai daban-daban na tarihi wanda har zaka samu akwai kankanan littattafai da ake rubutawa wanda yake akan uwaye su yi kokari su karanci wannan abu koda baka sani ba da larabci ba zaka iya karantawa ba a cikin karatuttuka da kake zauwa ake yi kake saurare ka rika rike wasu fakarori wanda idan ka zauna cikin yaranka zaka iya fadakar da su cewa ga abinda wani ga abinda wani na gurzantaka da haka ana so mutum ya zama gurzu to wannan zai taimaka sosai sannan waje abin da ya shahi wannan hidima da gurzantaka a tarbiyantar da yara akan tsayuwa da kafewa akan umurni da aikin alheri kuma da hani akan mumuna sannan kuma wa Allah ya khafu fillahi lawmata la'im duk abinda yake al'amari ne na Allah subhanahu wata'ala to kar su ji tsoron ko damuwa na zargin mai zargi wannan mai zargin kuma wane ne a dasa musu a cikin zukatan su cewa lalle za su yi umarni da aikin alheri za su yi hani akan mumuna iya gurgudan yanda za su iya a makarantu ne na abin da ya shahi boko a saman titi ne a wasu wajen wasu zamani da sauransu ya zamanto da suna nan karkashin abin da yake littafin Allah ne da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za su kauce wa haka ba saboda tsoro, ba za su kauce wa haka ba saboda fadar mai fada, za su tsaya kyam. To a karantar da yaro cewa yardan Allah shine abun nema, idan Allah ya yarda da kai kamar na Bahaushe yake cewa to kowa ma ya kika. Daga cikin irin abubuwan da ya kamata yara a karantar da su akwai littafi na Ash-Shama'ilul Muhammadiyya na Abu Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidhi, Allah ya rahama gare shi, sannan kuma da sauran littafi irin su Al-Akhlaqun Nabawiyya wal Adabul Islamiyya wal Aqidatul Islamiyya min Al-Kitabi was Sunnati, da littafai daban-daban waɗanda malamai suka wallafa a wannan bangare. Daga wannan zai taimaka akan yaranka ya samu kimtsuwa ta bangaren da ya shahi tarbiyya, sannan kuma zai yi kokari matuka yaga cewa duk abin da yake addini ne, to fa ba a yi wani mahalukin da zai iya hana shi wannan ba. To wannan kware da gaskiya yana cikin abin da zai taimaka akan tarbiyyar yaro, sai ya taso a matsayin shi na yaro ne mai manufa, ya san abin da yake yi. Amma kaga mutum shi da kanshi bai san ba a karan kanshi me yake yi, bayyana wata ka'ida ko wata doka ko wani manhaji ko wani tsari da yake so ya tai akan shi, me yasa? Saboda irin kalar tarbiyyar la'alla da aka bashi ba irin ta kamata a bashi ba, ko kuma la'alla ya tashi mahaifin shi ma ya ga yana wani nuku-nuku akan wasu ababen da ya tabbatar da cewa addini ne. To amma saboda tsoron jama'a, saboda tsoron mutane, saboda kar mutane su ce, kar mutane su yi cece ku ce akan shi, kar ai surutai akan shi, wannan sai ya sa shi sabka daga asalin abin da yake ya yarda ya gamsu a cikin zuciyar shi, wannan shine addini. To mutane lan yughnu anka min Allah shay'a, ba za su iya amfanar da kai ba, ba za su iya tabuka maka wani abu ba, ba za su iya tsinana maka komi ba idan ka bar Allah subhanahu wataala. Daga to danka tun yana karimi kar karantar da shi cewa tsayuwa akan abin da yake daidai ya zamanto jarimi a bangaren da ya shahi rayuwa nan ma kar ayi wasa, yaro ya zamanto jarimi wasu aikace aikace wanda yake lasiya ma wanda suke nashi ne, to a bar shi shi da kanshi ya yi su. Misali yanzu irin wanki, kaga yaro ya kamata ya saba da ya zamanto a ce in ya ka inda ya kamata ya wanki, to a rika karantar da shi ga yanda zaka yi kai wanki. Wasu ƴan aikace aikace a cikin gida ba su taka rasuwa kariya ba, wanda duka za a rika sa su saboda jikin su ya zamanto jiki ne na maza, imana su saba da wani kaso na wahala, ba ce mutun ya wahaltar da yaran shi ba a cikin abinda ba su abinda za su iya gurgurdan hali ka sa su surƙa, saboda darasi ne a cikin rayuwa. Ana samun matsaloli da yawa game da mutanen da Allah ya musu wadata ko Allah ba su mulki, sai su bar ɗiyansu haka nan sakaka, kaga yaro dan aikin da bai ta kai ba aiki ba, wani yayi tahiyan kafa ma daga nan zuwa wuri kadan sai ga yana ta shisheka saboda bai saba ba, shi kawai dan gata ne, dan tafshi ne, ko ina kawai ba abin da yake yi, ya ci ya sha ya danna salula, la'alla karatun madama ba yi ba yake ko ba yi ba take. To wannan matsala ne a cikin tarbiyya. Sannan kuma yaran ka bar shi a cikin abin da ya shafi gurzantakan nan, su rika gogawa da yara a makarantar boko ne, makarantar addini ne, duk wani wurin da ake hadakan jama'a, to gurgurdan hali idan wuri ne wanda yake na alheri ne, lasai ma makarantu, to zaman to danka shi ma yana ciki, wani ya hantare shi shi ma ya hantaru wani, wani ya bige shi shi ma ya bigi wani, haka da yanda aka saba. Amma ka zo ka killace yaro a cikin gida ba abin da ya sani, ba abin da yake shi, kawai hidima sai dai a mushi ba zan can ba shi ya ma wani. To a irin haka kaga idan ka kwanta ka mutu sai ka bar yaro a cikin wata matsala mai girma ta rayuwa, bai san da za a zauna da mutane ba, bai san ba halin ɗabi'ar mutane, bai san da ake zamantakewa, bai san komai ba, kaga wannan ba tarbiyya ka bashi ba, ka ji hora yau cikin wani ne, kuma da yawa akwai su kaga yaro ya zama sakari baro wawa bai san komai ba, la'alla ka mutu ka bar shi dukiyar ma da take hannun shi sai dai a samu wasu ƴan duniya nawa aka yi ya da yawa, a samu ƴan duniya su suke jeran komai, su suke gudanar da komai, ai kaza ka ai kaza ai kaza, shi yake da kudi amma kuma al'umar suke wada suke barakala da dukiyar, ko kuma suke wasa da dukiyar su kuma a gehe daban. to amma idan zaman to ya gogi ya san mutane halin su daban-daban ne ya san wane ne an karantar da shi shi ma ya fahimta a yau da gobe wannan zai taimaka mashi akan ya rayu sosai abu na gaba shine al'adlu fil ata'i bainal aulad wajibi ne ga mahaifi ko mahaifiya da mahaifi da mahaifiya su rika adalci tsakanin ƴaƴansu a wajen bayar da kyauta kar a zabi wani yaro daga cikin yara a miyi wanda ke wata kyauta ta musamman ba tare da wani dalili ba ko wani sababi haka kawai sauran kuma kawai kyale su ko kuma ka tsani wasu daga cikin ka san yaran wasu kuma ka rika nuna musu soyayya ko kuma ya zamanto yara ne kake da nan matattaki mabambanta juna sai zamanto waɗanda wanda uwarsu ake dasawa da ita kake jin daɗin zamantakewa da ita sai zamanto ka fifita ɗiyanta akan ɗiyan waɗancan waɗanda la'alla akwai matsala la'alla kaza la'alla kaza abin takeici kaga hatta da yara a cikin gida sun fahimci cewa babansu yahi son uwarsu wacce yahi karkata zuwa gare ta yahi ma ɗiyanta hidima to wallahi wannan ba ƙaramin matsala bane ba matsalar ga ta kamar haka hadisin an-nu'man ibn bashir Allah qadir da gare shi an-nu'man ibn bashir yake cewa tasaddaqa alayya abi bi ba'd malihi baba na dauki wani kaso na dukiyar shi sai bani a matsayin sadaka fa qalat ummi amratu bint rawaha sai yake cewa an-nu'man ibn bashir yace sai mahaifiyata ita ce amara diyar rawaha tace a gaskiya ni wannan abin da aka baka ban yarda da shi ban halatta shi ba har sai mun sanya sai mun je mun sheda wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sheda akan wannan sadakar taka da suka tai aka hudiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya faru sai manzo Allah yake tambayar shi Bashir din baban An-Nu'man yace kai Bashir afa'alta hadha bi waladika bi aw bi auladika ka aikata haka ne da yaran nan naka yaranka gaba daya Bashir yace la yace a ya ma'aikin Allah sai manzo Allah yake cewa to qala taqullaha manzo Allah yace ku ji tsoron Allah wa a'dilu baina auladikum ku yi adalci tsakanin diyanku ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin diyanku to kaga wannan sadakar da aka bada sadaka ce wadda akwai zalimci a cikinta da aka baya halatta mahaifi ko mahaifiya ya zamanto sun bayar da kyautar wani abu ko sun ɗauki wani abu sun ba wani daga cikin yara ba tare da wani sababi misali ana cikin harkar rayuwa wani yana karatu wani ma yana karatu sai wani ya kawo matsayin da dole sai an biya mishi ko kuma wani ya shiga wani yanayin da dole sai an mai kaza ko wata hidima ta rishin lahiya ko wannan daban haka kawai ana zaune lafiya ka dauki takardan karenka ko kuma ka dauki wani gida ka ce wani na baka wannan gida idan ka bada ya badu amma ba kai adalci ba sannan kuma wannan kyauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni aka janye ta ko ka ba kowa ko kuma ka janye wannan sadakar to haka adalci tsakanin yara yana cikin abin da ke taimakawa akan tarbiyya wallahi za ku yi mamaki idan kuka ji wasu daga cikin yara ababin da suke hodi akan uwayensu lalle uwayenka ne amma idan ka ji wasu suna wani bayanin sai ga uwaye lalle ba su kyauta ma diyansu ba kai wani za ka ji yana magana akan uwayen shi ko akan mahaifin shi kamar wani abokin gaban shi ko makamancin wannan saboda irin nuna walakancin da mahaifin yake yi wa yaron ko yarinyar ko kuma rashin kula da shi da nuna cewa shi ba kowa bane shi ba komai bane ba lalle yin adalci tsakanin yara yana taimakawa mutum akan yayi tarbiyya ka ta tabbata amma idan zaman to babu adalci to lalle tabbas akwai matsala dan haka dan uwa musulmi ka lazimci adalci tsakanin diyanka a wajen badawa a wajen wasiya nasiha da gargadi da jan hankali karka haramtawa wani daga cikin yaranka irin maganganunka kai a matsayinka na mahaifi ko matsayinka ta mahaifiya kalmomi masu tsada wanda ake hodi wa da wanda zai rika tuna su ko bayan kumbar duniya wannan kalmomin suna ƙara seta shi ya tuno wuce babana haka za ya ce mu kamar da makaranta a harkon wannan karatu a cikin darasi na harko wasiyar Luqmanu ga dan shi wanda har Allah ya ba mu labarin ta a cikin Al-Qur'ani mai girma to lalle tabbas wajibi ne ga mahaifa su yi adalci tsakanin diyansu ta bangaren dukiya ta bangaren bada kyauta ta bangaren bada shawarwari da nasihu da jan hankalin da zai sa yaro ya zamanto mutumin kirki mutumin arziki gaba ta gaba shine matsalar matasa ya zamu yi warware matsalar matasa ta hanyar da ya shahi zamantakewar yau da gobe mafificiyar hanya war za ta zamanto a matsayin ita ce fita daga cikin matsalar da matasa da yawa suke ciki shine abin da ake cewa aure a yau zaka samu maza da mata wanda suke matasa ga sunan ana son juna sannan kuma abinda zai auren la'alla bai zo hannu ba ko kuma a abin ya zo amma dai kuma rayuwar ko kuma tsarin auren an mushi wani tsari na musamman wanda yake da wata tsada ta musamman fuqaha suke cewa idza tawassa'a idza dhayyqa fil halal tawassa'a an-nas fil haram idan ka kumtutawa mutane a cikin abin da yake halali su ce harkan aure yace to tawassa'u fil haram sai ga mutane sun buda sun fadada game da abin da ya shafi haramu yanzu ka duba irin labaru da zaka rika ji na abubuwan da ake na fasikanci na zinace zinace Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu ya kare zuriyar mu ya kare al'ummar musulmi gaba daya da aka diba bar matsala tana nan tattare ga abin da ya shahi wahalhalu da hidindumu na abin da ya shahi shi auren kuma wannan wahalhalu da hidindumu ta kowane bangare bangaren shi wanda za a ba ma da bangaren ita wadda za a bada wanda za su bada ta bal hasali ma rikicin ya yi tabbatuwa a bangaren da ya shahi uwayen ita yarinya rayuwa ce kowa ya zo ya ce sai ya yi abin da bai yi da shi bai aje ba ko kuma ya zamanto koda kana da shi ga wani abin da ya cancanta kai ba za ka yi ba da wannan dukiyar sai dai ka zo ka banzantar da ita ka bannatar da ita a cikin abin da yake shahi abin da ba addini bane ya umurce ka akan yin shi a daidai lokacin da la'allama mahaifinka ko mahaifiyarka suna cikin wani yanayin da suna da tsananin bukatuwa zuwa ga wadannan dukiyar sai a zo a yi ta almubazaranci kuma almubazarancin nan wanda yake da alaka da a wai kawai maganar ƙarshe ya za a yi a hota kumya wannan ita ce maganar da kowa ke maimaitawa abinda ake maimaitawa kowane lokaci shine kawai yaya za a yi a hota kumya to kaga wannan matsala ce mai girma a cikin zamantakewa ya zamanto a wani yana ga da ya shiga kumya ta duniya a zo a yi biki a gidan shi a ga shal shuru ba a yi abubuwan da ya kamata ba yana ga a gwandama in bashin ne zai ci har ya kai shi lahira yana ga ko kuma yau wata hada-hada wadda Allah ya haramta ko da makamancin wannan me yasa saboda yana so ranan biki in an zo a ce kai wani jarumi ne kai wacce jaruma ce kun ga kayan da ta madiyarta kaza 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 an hada a watsi ana watsi yake kuma an barki da aiki lalle ya daga cikin matsalolin da yake wajibi ne mu ajji hankalinmu gaba daya mu ma kanmu tunanin da ya kamata abin da yake wajibi a harkan daura aure shine sadaki sadaki banda shi babu wani abin abinda zaka ce gashi wajibi ne sai an yi shi in ba a yi shi ba aure babu shi a bangaren da ya shafi dukiya sadaki siga shaidu shine kuma da ba da siga shine bada da amsa to lalle wajibi ne ga ma mutanen da su ne alwalai ko kuma su ne wakilan yaran nan su yi aiki da maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wajen sauwakawa waɗannan matasa samun cewa su yi aure manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'asharar shabab ya ku taron matasa man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj duk wanda ya samu ba'a malamai suke cewa abin da ake cewa ba'a shine mutumin da yake da yunkuri da kokari na daukan dawainiya da takalif din na aure bi mana zai iya nemo da inda za a zauna gurgurdan hali abinci ko so ɗaya ne ya bata a wuni sannan kuma tuhahi gurgurdan hali gurgurdan Allah ya hode mishi sannan kuma da irin iya gamsar da matar a cikin abin da ya shafi alaka na aure to duk wanda yake da wannan dama manzon Allah ya ce fa litazawwaji aure me yasa yace fa innahu aghaddu lilbasari wannan shine mafi kaiwa mutum zuwa ga ya kame ganin shi wa ahsanu lilfarji kuma mutum zai kame gaban shi ba zai zina ba wa man lam yastati manzon Allah ya ce duk wanda ba zai iya haka ba to fa alaihi bisawm ya ci gaba da yin azumi da shagaltuwa da wasu ababen da za su iya mantar da shi abin da ya shahi wannan sha'awa manzon Allah ya ce fa innahu lahu wija saboda wannan azumi da matasa za su yi shine zai zama to musu a matsayin kariya kenan wannan da izinin Allah zai zama to wani abin da zai rika dada shi kaihin wannan sha'awar suke da mazan su da matan su lalle iya daga cikin abin da yake damun al'umma a yau duk wanda yake bibiyar labaru ya ji yanda aka yi maganganu akan abin da ya shahi matasa suna yin irin funafunai na banza na batsa a cikin kasar nan har suna yada shi zuwa kasashen waje da sauransu abin ya ma duk wani mutum mai hankali zahi a cikin kasar wanda hatta kai zuwa ga aka kai matsalar aka tattaunata a tattaunawar ministoci da ake addishi a duk sati guda aka kai ta conseil de ministre aka tattauna akan wannan matsalar ya za'a yi a hutu mata ya za'a yi magance ta gaskiya kasancewar irin wannan matsala gwamnati ya yarda har zai dauka ya kai shi ya tattauna akan shi alama ce wanda take nuna cewa al'ummar na akwai sauran alheri tare da ita alama ce akan lalle al'ummar na akwai sauran alheri tare da ita akwai alheri tare da ita to amma hanyoyin da ya kamata a bi hanyoyi ne wanda kuma suna bukatan jajircewa ba kawai ayi magana ba a wuce suna bukatan jajircewa na gaske suna bukatan canza wasu tsare-tsare na abin da ya shahi da ake karatu da yanda ake zamantakewa ka duba a yau zaka ga gidaje da dama ko kuma anguwa ce ma za a ce wannan anguwa ce kawai ta mutane ne mata ne masu zaman kansu to kaga waɗannan duka su suka kai al'umma zuwa ga irin waɗannan ababen wanda duk wani mutumin da akwai dugun imani a cikin zuciyar shi zai ji ba dadi to anyi abubuwa da suna ta faruwa sanan ga gidajen kade-kade ga gidajen shaye-shaye mutumin da ya sha ina yake da hankali komai zai iya yin kisa dan magana su zuna wannan dama hadisi wala haraj komai zai iya saboda ba hankali ba a cikin yanayin sheke kai kenan dukkan wata hanya wadda za ta kai zuwa ga wannan aikin mara kyau to iya da kyau akan hukuma zamanto ta dakile wannan hanyar to da izinin Allah sai a ga komai na tafiya daidai a samu matakin da za a san cewa an rage cakudayya tsakanin maza da mata lasiyama irin waɗannan matasan da ba wani hankali ya ishe su ba suna cikin shekaru na hauka kamar da ake cewa mana shekarun yana ga cewa shi a bangaren ƙarfi sai ba kowa kashi a garin a bangaren da ya shahi wane ne ita tana jin cewa tahi kowace daga cikin ƴan matan garin nan kowace tana ji da kanta kowa yana ji da kai shi mazan da matan sai aka zo aka gwama yasu a waje guda a cikin karas guda a cikin wane ne guda su zo wasu lokuta cikin wasu abubuwan za su yi na karatun a tuka za a tube a sauya kaya a sa wasu kaya matsatsu a yi wane ne to kaga lalle tabbas akwai fitintinu da yawa amma inda yarda akai tsarin da tunda abun nan da yake tahiya kaga yanzu misali akwai ekol defi wanda kawai zalla ne lokal ce ta jam'u muannasu salim akwai kuma ekol garson wanda su kuma jam'u muzakkaru salim ne su kuma zallan maza ne idan kai haka za a yi karatu sosai ko bangaren jami'i ana ɗan rarrabawa a ce wannan na maza ne wannan na mata ne a iya adadin fursar da muke da daman da muke da muwayan inda muke da kawai tsarin ne za a dan yi modifiyen shi a dan addala shi kadan shikenan komai zai meke ta yanda ya kamata to kaga iya da kyau duk abin da zai kai mutane zuwa ga abin da ya shafi fasikanci da lalaci to ai kokari a hana hanyoyin harakan da ya shafi yanan gizo-gizo a mishi kaidi akwai wuraren da ya zamanto duk wanda ya nema ya shiga ba zai iya samun damar ya shiga ba waɗannan ababe da suke faruwa ababe ne wanda ganin su ne yaran suke yi ko a cikin wayoyinsu ko kuma a wasu wurare ma abin yana faruwa a cikin kasar da sauran su sai zamanto su ma sun kwafa daga can ya zamanto abin da za su rika aikatawa kenan lalle tabbas al'umma tana buƙatuwa zuwa ga a kama hannun wannan matasan kar su aikata abin da ba daidai ba su dammar rayuwarsu kuma sannan ƙarshe dai ba abin da za a yi in ba nadama ba amma a yanzu aka hana su koda suna jin ba dadi suna ga an shiga haƙinsu an yi wane ne amma wallahi zuwa gaba za su yi addu'a na fatan alheri za su ce Allah saka da alheri kuma lasiyama mutumin da Allah ya damƙa mishi mulki a hannun shi wallahi idan Allah baka mulki ya maka komi dama Allah ya baka naka gyara al'umma kusan cikin kiftan ido bi ma'ana daga an hudo dokar da ta hana kaza aka tsaya aka rike wuta sati guda sati biyu wata guda mutane suka ga abin nan ho da gaske ne shikenan za su hudda shi daga cikin rayuwarsu shikenan an wuce wannan a hana kaza sai a buda mutane kohor da kuma ita ce za ta kai su zuwa ga abin da yake samun yardan Allah ne abinda an hana ku kaza amma kuma ga kaza ai shi halal ne ya halatta to ubangiji subhanahu wataala ya shirye da mu karantar da aiku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka dai dukkan mutumin da yake da dama haka matashin da kana da aiki ko min karantar shi kana da yar kasuwarka yi kokari kai aure saboda ka ruhawa kanka asiri tafariki da manhaji da tsari na fasikancin zinace-zinace duk mutumin da ya doke shi a rayuwar shi wallahi wannan mutumin zai kaskanta ya walakanta ya tozarta sannan kuma huququl akharin haƙƙin wasu ne kake tabawa diyar wani ce matar wani ce zuwa gaba uwar wani ce zuwa gaba kazan wani ce zuwa gaba kai yanzu zaka yarda wani yayi wannan aikin fasikanci da mahaifiyarka zaka ji dadi ko zaka ji dadi a ce wani yayi da kanwarka ko yayi da diyarka ko yayi da kaza yanda kai baka so haka suma mutane ba sa so ka kowa ji tsoron Allah ya kiyaye dokar Allah subhanahu wataala abinda Allah ya haramta to kawai a bari wannan shine zaman lafiya al'umma amma idan aka ce ba za a bari ba to wallahi kowa sai ya ji ba dadi Allah kiyaye da haka mutum ya shagaltu idan ya zama to bakkar abinda za ka yi wannan auren to ka shagaltu ta bangaren da ya shahi neman ilimi ne rubuce-rubuce ne bahasi ne ka yi ta bincike akan wasu abubuwa karatun Qur'ani ne shagaltuwa da karatun hadisi ne karanta sira ne karanta tarihin magabata ne karanta wane ne sai zaman to lokacinka kar ka bar farag saboda farag ma'ana in ka bar wani tazara na lokaci raran lokaci shike kai ka zuwa ga yin tunani na banza haka je ka afka cikin abin da ba shi ba to wannan ɗan uwa musulmi yana daga cikin abin da yake wajibi akan mu muyi kokari matuƙa mu ga cewa mun bada gudunmuwar da zamu iya a matsayin ka na mahaifi a matsayin ki ta mahaifiya kenan a wannan wahalhalin da ɗawainiya a rage wa kai wahala ne ake kuma kowa yana jaje kuma an kasa fasawa a yanda za a samu waɗannan matasa a rika musu aure wannan abu ne wanda yake ya da muhimmanci ubangiji subhanahu wataala ya ce wa ankihul ayama minkum wa salihin min ibadikum wa imaikum ku aurar da su waɗannan wanda suke talakawa a cikin ku wanda ba su da a sama musu abin da za su yi gurgudan hali kuma duka wannan wani abu ne mai iya da sauki al'umma inda za ta hadu ta hada ƙarfi da ƙarfi wallahi abu ne wanda yake iya da sauki to gaba ta gaba wanda ita ce za ta zamanto matashiyar karatu a sati mai zawa magana akan abin da ya shahi yanzu ba maganan yara ba maganan su uwayen da tunanin harakan da ya shahi aihuwa rage shi sanya mishi sarari ko kuma kayyade shi duka bayanai akan tahdidun nasl tanzimun nasl dukan Allah da za su zo a sati mai zawa kenan zamu ji meye uwaye su suke da haƙƙin su yi meye kamata meye bai kamata ba saboda mutane sun fara dokan tunani irin na arna abinda an hodi an ƙara an maimaita an tusa an nanata a cikin Qur'ani mai girma a yau mutane suna so kowa bigi gaman kanshi ya rika tunani irin tunanin shi nashi takaitaccen tunani kuma lalatacce wanda bayya da alaka da Qur'ani bai da alaka da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wannan shi zai zama tuma nan matashiyar karatu a sati mai zawa insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله